أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قال هذا مو أريد وانا رانا تا لتني شدة قوت رمضان شكرا تا دو لين يقرب عند بقوي وانا يجل عشان دا أكو قوت فبراير ودو يجل عشان دا شدة ميلادية. أنا مجلسي نام دا مكا سابا منا تفكير القرآن مي جرما وانا وتامي الفرما. Allah ta'ala yace thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika, sai gashi kuma yanzu dukiyoyinku sun kekashe bayan abin da kuka gani na ayoyin Ubangiji. Fa hiya kal hijarati, suka zamo tamkar, wato duwar watsu, aw ashaddu qaswa, ko ma kace sun fi duwar watsu kekashewa. Wa inna min al hijarati, saboda daga cikin wato duwar watsu akwai lama tafajjaru minhu al anhar, wanda ake samun ƙoramu suna bugowa daga sasanninsa. Wa inna min ha, daga cikin duwar watsu, lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma, akwai wanda yake tsayewa sai ruwa ya rika fitowa daga wato sasannin nasa. Wa inna min ha lama yahbitu min khashyati llah, daga cikin duwar watsu kuma akwai wanda yake yana can sama kawai sai ya fadu saboda tsabar tsoron Ubangiji. Wallahu bighafilin amma ta'malun, Allah ta'ala da dai bai zama rafkananne ne ga abin da kuke aikatawa ba. Wannan ayoyi sun zo ne cikamakin bayanin abin da Yahudawa, ana ba da labarin ɗabi'a ta Yahudawa. Yahudawa sun kasance ba su da wani annabi wanda ya kai annabi Musa, da kuma cikin abin da zai baka takaici, babu wani annabi da suka cutar da shi irin annabi Musa. Ya ɗauki wato tsawon lokaci yana haƙuri da su. Allah ta'ala a wurare daban-daban a Qur'ani ya ba ahi kaito ko dai ƙarara ke ba da labarin yadda suka cutar da shi, wanda wannan har ya zama dalilan da yake sa mazala shi kansa yake haƙuƙutar da kansa yayin da aka samu kafirai na Qurayshawa ko kafirai lokacin sun cutar da shi, sai ya ce yarhamullahu akhi Musa, Allah ta'ala ya ji kan dan uwana Musa. Faqad udhiya akthara min dhalik fa sabr, an cutar da shi fiye da haka amma sai ya haƙuri. Wannan hadisi yana cikin as-sahih. Saboda haka wato wannan ma da aka yi bamu na wato wannan kisa na saniyan nan suna daga cikin wato adunkule cutarwa da suka yi masu shi wannan annabi Musa. Wurare da dama Ubangiji ya ba da labari, wannan kaga yana zai sa mu koyi cewa mai da'awa yayin da zai da'awa to sai ya shirya, tunda zai ɗauki tafarkin annabawa ne, sai ya shirya yayin da zai yi da'awa wajen ya haƙuri ya iya tafi da mutane. Annabi Musa ba ma kawai a ɓangaren da'awansa ba, har a jikinsa sun cutar da shi. Allah ta'ala yana cewa ya allazina amanu la takunu kallazina aza Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha, ce kar ku zama kamar wanda ya fi wanda suka imani, kar ku zama kamar wanda suka cutar da Annabi Musa. Daga baya Ubangiji ya wato kubutar da shi. Wannan malamai sun mashi fassara guda biyu wanda duka baya cin karo da juna. Fassarar farko shine wato cewa shi Annabi Musa su sun dage abinda yake koya musu sun ki dauka to shi kuma abinda su suke yi ba to suna zuwa suna da wata mummunar ta'ada na su je suna yin wanka suna kwaya jikin su a fili kuma cikin jama'a Annabi Musa baya yin wannan to sai suka ce abinda yasa baya yin wannan ne ko su ce saboda ubangiji saboda wannan shine tsarkaka sai suka ce yana da wannan aibu ne a al'auran sa har sai da lokacin da ubangiji ya saukar da aya wato ya sanya wato dutse ya wato dauke kayan shi Annabi Musa din yayi gaba Annabi Musa yayi ringa bin sa har zuwa lokacin da ya tsike mutanen sa suka ga alamar cewa cikakke ne halittar sa wanda daya daga ciki kenan gara suke da shi a jikin sa banda wannan kuma akwai wayoyi da malamai ke magana cewa yanda dan uwan sa shaqiqin sa uwan sa daya uban sa daya Annabi Haruna sanadiyar sa ne ma ya ruka aka sanya Annabi Haruna ya zama Annabi to ana cewa yayin da Annabi Haruna ya rasu ya zama wato ya koyu daga ganin su Yahudawan daga shi sai Annabi Musa kamar yadda Sa'id ibn Jubair yake faɗa to sai ma suka kokarin cewa kamar yadda a da suke kokarin su zargi wani ɗaya daga cikin su ce shi ya kashe shi ma sai suka nemi cewa ma ko ba shi ya kashe dan uwan nasa to kaga wannan yana nuna maka cewa su ko yaushe yadda suke mu'amala da Annabi Musa kamar wani ɗaya daga cikin su kamar yadda suka kasan wato mutane in mugaye ne sai kullun suka ga mutumin kirki su nan ganin kamar shi ma mugun ne irin su to wannan yana daga cikin abubuwan da suka rika yi Annabi Musa ya rika yin hakuri da su zaka ga in dai cutarwa ce a cikin Qur'ani zai wahala kaga cutarwa wato ana faɗin labarin abinda aka ma annabawa kaga ubangiji ya ƙetare da kawo labarin Annabi Musa ba lallai shi yasa manzo Allah yake hakurkutar da kansa da abubuwan da waɗannan mutane suka yi masa shi ma duk yayin da Quraysh suka masa wasu abubuwa sai ka gani shi ma yana tuna abinda Annabi aka ma Annabi Musa sai ya ba mu kansa hakuri shi ya manzo Allah ai kaga ya samu irin waɗannan abubuwa ina ganin a ayoyi wanda suka fi kowanne ƙalubale wanda daga ji kai kasan wanda ya gaya ma ma'aiki wannan ba yana son imani ba ne shi ne wannan ayoyi da suka zo a can suka isra'i suka jefa ma annabin Allah ƙalubale cewa lan nu'mina laka ta tafjur lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab wa tufajjira anhara tilalaha tafjira aw tusqita as-sama'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'ti billahi wal mala'ikati qabila أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ولم يرد كتكم أورا عليه ذاك سامو كرر أن جاءه من زعل الله مجانا وأن ذا إيه كتك ذاك تعيش وأن ذا كتك إنكاسم معنا وأن ذا كتك جاء مسا وأن مجانا باينا سين إيمان جمال كوكا تيوا كمان ذاك سيني غارين لاربا ما غارين من ميرو من نجوا با أي واتو غارم على ذا مسنا ذا سنا جاءه waje ne ba ka ce wai lokaci ɗaya kawai ya zama ƙoramu ne ke gudana a sansanin wannan Makka da Madina ko Makka misali ai wannan kaga ba so kake kai imani ba ba za mu imani da kai ba sai idan ka maida mana Makka ta zama wato ƙoramu ne ke gudana sansaninta ko kuma ya zama mu ga kana da wata aljannan duniya wanda a ciki kawai ga gidan gonaki ne kawai ga inabi ga waye to kaga wannan ai ba so suke imani ba so suke sai su yana mai kuɗi irin da yadda su ma sun waɗanda suka yi ma'anar annabin su suka ce dan me za a ba tsawalita mulki bayan shi ba shi da kuɗi shi ma wanda aka suka faɗa a wata kula laka jannatin min nakhilin wa inab fatu fajala anhara khilalaha tafdira sai kuma suka ƙara cewa autu suka da sama'a kama za'amta alaina kisafa ko kuma tunda ka ce akwai azaba abin ya ga dama zai mana azaba to shi kenan wani bangare sama nan kawai ka rubuto mana kawai mu ga ga azaba na ƙuru-ƙuru sannan zai mu yarda cewa abin da kake faɗa ji ne kake faɗa aw ta'ati billahi wal mala'ikati qabila ko kuma ka zo da Allah shi din ka ce Allah ya zo da kansa ba sako ba ko da shi da mala'ikunsa su zo su baka shi su shaidan cewa wato wannan abin da kake cewa kai dan sabon Allah ne to da gaske ne to indai ubangiji ya zo da kansa me ya amfani ko dan sabo ai kaga a wannan ba so ake imani ba ya auta ku ayu kuna laka baitun min zukhrufi ko kuma yanzu maka da wani gida na ado na banƙai autar qafi sama ko kai sama ka je ka hau sama aw tarqa fi sama wala nuzil biqiyika wala mi yadada sa'a sama da kai ba hada ta nazila alaina kitaban naqra'u har sai ka zo da litaji gashi ka ka sako sakowa ma wato sadan sadan gashi muna gani kana sakowa to shine aka ce ka gaya musu qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasula ka ce musu sarki ya tabbata ga ubangiji na ni ba kowa bane sai manzo in kun gara muku imani in kun gara muku imani saboda haka wannan idan mai da'awa yana ji an gaya maka cewa duk yadda zaka yi da'awanka dole akwai wasu da zasu iya kasassun mutane ba su suke shi imani da kai ba, ka shiga cikin ruwa su ce ka ta da kura, to kai ka kwaya da shirin irin wannan mutakar dai da gaske ka ce zaka yi wato zaka dauki wato gamban aikin annabawa da sai kai haƙuri. Wannan kuma wani ke tsammanin kamar an ce masu da'awa sai tsammani kamar malamai kawai, a kowa yana da'awa, kowa yana da'awa gargado, wani za ka ga da'awar ka kai a wajen aikin ka ne a sa maka tsangwama saboda kana riƙe addini kana kaza kana kaza, wani kuma na siyasa ne wato da'awar sa shine bayyana addinin ma a inda yake siyasa, kamar yadda aka sani da yawan su an ce sun je Abuja ba su kulle wasu ke ko sallar rasi ba ta iya yi saboda tsabar rauni a Najeriya, gari irin Najeriya ne wanda musulunci wato an ba da yanci ma ko kadan gari zaka bauta ma kai bauta ma ko ta kaso zaka bauta ma ba wani da yake maka danne, amma wai kai ne zaka je gari irin wato waje irin Abuja ba ma Lagos ba, kuma a ce wai in za ku yi maganan musulunci sai kun yi kulla ko ina kun tabbatar ba inda ake kallon ku sai kun yi asararu, kai ka ga wannan kaskanci ta yi kaskanci, to ko a wannan ne ma in ma mutum siyasa yake yi ko aiki yake a Abuja ko a ko a wannan ne ma a ganin nan addinin nasa shi ma wannan da'awa ce, da'awa ce dole sai kai haƙuri da masu cutarwa, wani bai iya jure ma cutarwa shi kuma lamarin da'awan nan dole sai an yi haƙuri da cutarwa, haka Ubangiji ya riga shata, to yanzu shine Ubangiji yake ƙara gaya mana wato cewa ba kawai cutar da annabi suka ci gaba da yi ba, banda cutarwa da annabin Allah da suka ci gaba da yi har ya zama saboda sabuwar cutarwar da suka yi ya zama zuciyarsu ta ƙeƙashe, zuciyarsu ba ta gane duk wani ma'arufi duk wani aikin alkhairi ya zama zuciyarsu ba ta motsawa, an rayar da matacce a gabansu an yi kaza a gabansu an yi kaza an yi kaza duk wannan a gabansu aka yi, amma duk wannan bai sa sun ji gaba, to shine Allah ta'ala yake cewa ai su din wato zuciyarsu ta riga ta ƙeƙashe ne suka zama kamar wato dutse, Ubangiji yake cewa ma daga nan ne ma shi gaba fari, amma da yawan su ma ana samu wasu ma dutse saboda daga cikin dutse akwai wanda yake ya tafajjaru minhu al-anhar, wanda za ka ga ƙoramu suna tsaitowa wato suna ketowa daga sansaninsa, wannan labari na Ubangiji yake bayarwa akan wato halin waɗannan Yahudawa yanda su ba sa motsawa akan duk abin da Ubangiji yake faɗa musu, Ubangiji yake cewa sun fi dutse, wannan misalin da Ubangiji ya yi na maganar dutse abinda yake magana shine dutse wani lokaci in yi tsoron Ubangiji kawai ba wai nan ba ana magana kawai wato kawai ya bada ruwa ba, karin kai tsammanin wai ana magana kawai mujarradin at-tafajjurul kauni kawai wato shi akwai ruwa a jikinsa sai zama ya tsage saboda ya bada wannan ruwa din, ba kawai wannan ne ba, ana magana cewa wato a sami wani lokaci da dutse saboda ya tsinkaya zuwa ga wasu abubuwa ayoyin Ubangiji masu girma masu banƙaye da ya gani, to dama akwai ruwa a cikinsa kamar kai ne dama akwai hawaye a cikinka, to shi kenan yayin da ka ga abin da za ka yi kuka kawai sai ka ga hawaye a cikinka, shi ma dutse da can ko da bai niyyar fitar da wannan ruwan ba ko da dama san Ubangiji ya riga ya sa zai rika ba wasu al'umma ruwa, to amma wani lokaci kawai yayin da ya yi tsinkaya zuwa ga wasu daga cikin ayoyin Ubangiji kawai wannan ruwan kawai sai ya rika fitowa ba tare da shiri ba saboda sun tsabar tsoron Ubangiji, to wannan shine abin da anan Ubangiji yake gaya mana ba wai mujarradin wato shi ruwa din ba, nan wato ya tafajjaru daga alfajir, alfajir shine wato in bi afu bau au sailamil ma ruwa kawai a ga ya fito, to da can muna da ruwan kawai shi kenan sai a samu kawai saboda wani abu da ya gani na wato tsoron Ubangiji da ya kara masa sanin girman Ubangiji sai ya sanya wannan daga baya sai ya sai wato ya rika fitar da ruwa, wannan shine abinda Allah ta'ala a nan yake nuna mana, shi yasa a nan wasu daga cikin magabata suka fassara wato ƙorama ta zama ta keto daga cikin dutse, wasu daga cikin magabata suka fassara shi da kuka da dutse yake yi, shi ma yana yin kuka ne saboda wani abin da ya gani na tsoron Ubangiji, to shine a nan Ubangiji yake cewa to ai ba gwara dutse shi dutse kaga shi Ubangiji dama ya halitta shi saboda ya zama tsandauri saboda ya zama ya yi ƙarfi ya zama ba abu ne ƙarami ke jijjiga shi ba dan ya gani, amma tare da haka in shi ma ya ga wani abin da ke wato lambayi na Ubangiji ikon Ubangiji ya ga ya yi masa yawa bai ga ba zai jurewa ba kawai shi ke sai ya zama ya wato bude ruwa ya zama towa daga sannansa, wannan shine abin da shi Abu Talib ya haifi Mudrik al-Ansari a kawuna wato Abu Yaqub wannan Abu Yusuf al-Qadi al-Madin Abu Hanifa ابن ابي حاتم الرازي كما ترى واكي حدثني ابي حدثني هشام قال حدثني هشام ابن عمار قال حدثنا الحكم ابن هشام الثقفي قال حدثني ابو طالب yace Abu Bari ya labarta mana cewa akan tafsirin wannan ayati kafatul buka, wannan yana maganar yawaita kuka da wani dutse yake sau tsabar tsoron Ubangiji. Allah ta'ala ya ce wa inna min halama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma, daga cikin duwar ruwa akwai wanda zaka ga shi ba ma wa korama kike fitarwa, shi bai da ruwan da zai iya bada mai yawa da zaka iya samu korama, to amma kawai saboda wani abu da ya gani na wato abin ajaibu na Ubangiji ko ikon Ubangiji ko wani abu da ya gani aka yi ade a inda yake din, wanda wannan bari ne na Ubangiji da shafi Ubangiji shi daya, ko kuma ya ga yanda Ubangiji ke taimakon mumunai shi ma hankalinsa ya tashi zuciyarsa ta rawarawa, kawai sai shi ma ga tsage iyan tsage mutum a garwara fitowar da sallinsa, wannan ana samu dutse yana yin wannan ya shaqqu fa yakhruju minhu al-ma ma'ana ya tasadda'u min yanabi' al-ma, sai yanda zai dinga fitar da ruwa a ba wai kawai saboda Ubangiji da ba ce ya bada ruwan ba, wai amma wannan saboda ya ce ba da ruwan wannan daban, dama yana da wannan wato imkaniya da ya bada ruwa, to amma duk da yana da shi kawai sai ya zama yayin da ya ga wani abu na Ubangiji da ya bashi wato sha'awa ko ya bashi tsoro, to shikenan ko ya sanya dole zai ji tsoron Ubangiji ya girmama Ubangiji, shikenan sai ya zama ya wato kekece. Allah ta'ala ya ce wa inna min halama yahdubu min khashyatillah, daga cikin wato duwar zuwa akwai wanda zaka ga yana tsaye kyam kawai sai kaga wata rana ya fado saboda tsabar tsoron Ubangiji da yake, wannan ana bada labarin wani dutse ne da yake ya tsaye kyam ko yake can sama, wanda in za duniya su taru su ce wai sai ya juya, to ba zai juya ba, in suka ce sai ya fado to ba zai fado ba, to amma kawai ta sai kawai lokaci ɗaya ya fado, inda za a je a bincike a buɗe maka sirrin Ubangiji da za a gaya maka cewa abin da ya sa ya fado, banda kawai Ubangiji ya ba shi umarni na halitta na horar da shi da ya yi, to kuma akwai kuma wata ma'ana ta tsoron Ubangiji da sanin girman Ubangiji, amma ɗan adam kaga shi da aka halitta shi saboda zuciyarsa zama mai laushi, shi kuma wani lokaci sai ya zama ya ɗauki ɗabi'a na dutse, shi kuma dutse shi da aka halitta shi ya zama yana da ƙarfi da ɗanɗaurin zuciya, shi kuma kawai sai a same shi saboda tsabar tsoron Ubangiji sai ya zama wato ya zuciyarsa ta rawarawa, ya zama har ma ya ma riƙe baki ɗaya, saboda haka anan karka taɓa tsammanin wai kawai a ruwa da ake samu a jikin duwar wutsuwa kawai wannan shi zai zama ba su da wani wata ma'ana ta tsoron Ubangiji, wannan ba ita ba shi ne ba, shi sai Allah ta'ala ya ce min khashyatillah saboda tsabar tsoron Ubangiji, al khashya kamar yadda muka sha faɗa shi ne wato tsoron Ubangiji, tsoro wanda yake tare da wato girmamawa, tsoron Ubangiji wanda ke tare da girmamawa, to wannan shi alkashiya ba kawai tsoro ba, tsoro wanda in za ka yi tsoron maciji ko wani abu, in aka ce alkashiya shi ne tsoro wanda yake da alaƙa da sanin girma wanda kake tsoron, to dutse a nan yana kakkecewa ne ba wai saboda yana jin tsoron zai shiga wuta ba, tunda shi dama ba yi da wannan ba a samu shi a wannan amanar ba, a shi saboda tsabar sanin girman Ubangiji ne, to shi ne yake cewa yake jin tsoro da kuma sanin girman shi, kamar yadda wato wato Allah ta'ala yake cewa law anzalna hadha alqur'ana la jabal ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah, inda mun sako da wannan qur'ani ga dutse ne to da zaka ga yanda zai kikkece saboda tsoron Ubangiji, wannan min khashyatillah wasu daga cikin malamai suna cewa wannan min khashyatillah yana alaka da wannan gaba ne la ma yahbitu min khashyatillah wa illa min hala ma yahbitu min khashyatillah, to amma a ce wannan min khashyatillah min yana maganar bayani ne na dalilin da ke sanya waɗannan kake cewa baki ɗaya da wato a tafajjud da kuma a tasadduq din ma da a tashaqquq da kuma wato shi al-hubut din duka, wannan duka yana faruwa ne min khashyatillah, wannan shi ne abin da zahirin Qur'ani yake nunawa idan an je an duba da gowar ayoyin Qur'ani kamar su al-Hashr da Makkah, Allah ta'ala kaga yana cewa law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah, mutasaddi'an ai shi ana arba mai tawa lamma shaqqaqu fa yaqbalu minhu al-ma, a tasaddu da a tashaqquq kusan ma'anar su daya, saboda haka min khashyatillah din nan wannan duka yana nuni zuwa ga dalilin da yasa shi wannan dutse din yake kikkecewa ne yake bada ruwa ko ma yake fadowa, duk wanda yana faruwa ne saboda tsabar tsoron Ubangiji da yake yi, ba wai kawai saboda da ba an halice shi ya bada ruwa ba, ba dan wannan ne kadai ba, a'a saboda tsoron Ubangiji da yake yi da kuma sanin girman Ubangiji da yayi, wanda wannan kamar da muka faɗa a akasin dan adam wanda shi yanzu zaka ga Allah ya halice shi saboda ya zama yana da laushin zuciya sai ya zama yana da tsandaurin zuciya, kuma ya zama duk abin da ya gani na ayar Ubangiji ya wato kwantar da wato hankalinsa, ya karba abin wannan abin da Ubangiji ya bashi din sai ya ki karba, amma shi ke a samu kuma duk da shi ko ya karba, to kaga abin ya zama akasi kuma Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi a cikin tafsirinsa ya ruwaito yake cewa haddathana Abi qala haddathana Ubaydullah ibn Musa qala anba'ana Isra'il an Mansur an Mujahid an ibn Abbas. Abu Hatim ibn Abi Hatim al-Razi ya ruwaito daga babansa daga Ubaydullah ibn Musa al-Absi daga wato malamu shi kuma Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq al-Sabi'i daga Mansur ibn Mu'tamir daga Mujahid ibn Jabr al-Madi Abdullah ibn Abbas. Mujahid yake cewa Ali ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas yace innal hajara lalle ana samun dutse la yaqau ila al-ardi kawai a samu kawai wato ya fado kasa al-hajara ce yana sama kam falaw ishtaba alayhi qaum min an-nas inda wasu mutane za su taron dangi su cinkudo shi sa kasa din masa ba'ul qiyam bihi da za su iya ma wato daga shi baki daya wa innahu la yahbitu min khashyati Allah sai ga shi tsabar tsoron ubangiji za a samu dutse ya raba ya wato fado saboda tsabar tsoron Allah da yake yi. Ina wani ya tambaya ya ce to amma dutse me yasa yanzu idan muka je muna karanta mu Qur'ani to ba ma gani wannan abin a aikace kamar yadda wanda suka ci sa'a akwai ruwan rutsu a inda suke rayuwa garuruwan su za su ga mahajjata suna gaya maka wurin na ji daɗin ba zo a ja'i hadda wanda mun gwada mun ga haka ɗin za ka ga in ka shiga wasu ta yar kogo babu rana babu zafi ba komi nan da za ka yi hadda ka tashi to wataƙila wani ya ce to amma kuma ana karanta mu dutse Qur'ani sai a gaba ya wani motsawa na shi Ubangiji a nan ya ba da labarin cewa wato daga cikin duwar wasu akwai waɗanda suke faɗowa su yi kuka su zama sun kyakke shi saboda tsabar tsoron Ubangiji ko ma suna can sama ko suna tsaye kyan sai a samu wato sun wato a tsatsage ko sun faɗo saboda tsoron Ubangiji. To wannan amsa akan haka shine wato ba kamar yadda na faɗa shi wannan dutse asali yana yin waɗannan abubuwa da kake cewa ne saboda abin da ya samu tsinkayensa na wato ayoyin Ubangiji manya. Shi Qur'ani ba wai an ba kan lafa masa Qur'ani ba. Ba kowane dutse ne kawai in ka kanta masa Qur'ani kawai zai zama na kikkice maka ba. Ai da ma shi ba a kan lafa masa cewa zai hankalci wannan Qur'ani yanzu kai zaka hankalce shi ba. Amma abin da ake magana shi ne ayoyin Ubangiji wanda suke nuna girmansa, wanda suke nuna wato buwayarsa, wanda suke nuna wato girman al'amarinsa. Ba wai kawai ana magana cewa in an kanta masa Qur'ani ko aka je aka ji Qur'ani a kansa shi sai ya rubuce ba. Ana ganin girman Ubangiji shi za a wata aya zaka gani. Ubangiji yana ba da labarin a dutsen tsohon lokacin da ya tajalli gare shi. Allah lokacin da ya tajalli balamma tajalal ya take balamma tajalal jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Lokacin da Ubangiji ya tajalli ma wannan dutse shikenan sai wannan dutse ya zama yashi baki da ya zama wato ya zama rigagge baki da wanda kaga me ya kawo haka saboda ganin wato tajalli na Ubangiji ya masa girma. To wannan shine abin da ake magana a wannan ayar cewa wato yayin da dutse ya zama ya hadu da wani ajaibu na Ubangiji to shikenan wannan sai ya sanya ga baki dai kaga alamun tsoron Allah a tare da shi. Ba ana maganan kawai wato abin da ya saba yana yi ba, ai akwai abin da duwar watsu da kuma sauran duk wani jama'a wasu da suka abuwa suka saba suna yin tasbihi za ta tasbihi wannan suna yi. Ubangiji ya riga ya faɗi cewa wato subhana lillahi ma fi samawati wa fil ardh abin da ke cikin sammai da kasai duk suna tasbihi wani ya faɗa. To ba irin wani tasbihi ake magana ba, wannan wato keke cewa da ake wani ƙari ne akan wani tasbihin da suke yi shine yayin da in tasbihin yake yi ya ƙara hankaltan girman Ubangiji wannan girman da ya hankalta shi wannan dutsen shikenan kawai sai keke ci. To wannan shine abin da shi a wannan aya take Allah ta'ala yake gwada mana. Amma fara'id shari'o'i dokoki da Ubangiji ke sawa a cikin Qur'ani ko kuma wasu manyan dokoki da Ubangiji ya saukar kamar wato doka ta wato tsakanin musulunci din da ba musulmai ba ko doka wanda ya wanda za a mushi kaza wanda ya mushi isafi da sauransu wanda baya cikin abin da Ubangiji ya sanya ya kallafa ma dama dutse. Saboda haka dutse karka ji cewa za ka je karanta mushi wannan ka rinka tsammanin cewa wai lalle a tilas za a samu wato zai rage daga yi muke cewa wato wannan yana shi wato wannan dutse wannan abu na samun sa ne na wato kikkece ko ya samu wato kansa yana kuka shi ma yana tuna girman Ubangiji yayin da ya wato ya haɗu da wani girman Ubangiji wanda shi ma ya sha masa kayyafa ƙarfinsa ba zai iya jurewa ba kamar yadda lokacin da Ubangiji ya tajalli gare shi kaga sai ya jibbige baki da. To amma wato ba ana maganan dokokin Qur'ani ba ko dokokin musulunci wanda Ubangiji ya kallafa ma ɗan adam ne kaɗai su hankalci wannan hukuncen ba dole ne a samu kowane dutse yayin da ya samu wannan lokaci wai dole sai kaga alama ya ga haka din ba saboda ubangiji dama bai bashi wannan ba malami suna cewa tajabbaru adil ayatul qur'aniyya wannan baya cikin abin da aka kallafa ma wato shi dutse shi yasa ubangiji sai yake cewa inna arumul amalati ala samawati wal ardi wal jibali fa baina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamala al insanu innahu kana zaluman jahula mun ba da amana al-qadari yake cewa jima'ul amanat nan ake magana baki daya ana magana wato umarni da hali da dokoki da ke cikin qur'ani da sunna da kuma amanu da ake ba mutane shine jima'ul amanat ala tatabban manu al-awamir wan nawahi wal wada'i inda ibn kathir al-qadari ibn jarir al-qadari wa haka yake cewa anan amana da ake Allah ta'ala ke magana cewa bai ba sammai da kasai ba da san ya fujar da wannan amana da sammai da kasai da duwar wasu suka ki amsa suka ji tsoro sai wato dan adam shine kadai ya dauka to kaga bai ba su wannan ba sai kake tsammani yanzu idan ka kawo dokoki irin waɗannan umarni da hari na ubangiji wanda yake dokoki na shari'ar sa ba dokoki na rayuwa ba ko kuma dokoki na cewa ga yanda yake son ayi ko dokoki na horarwa misali ya horar da sama ta yi mana ruwa ya horar da kasa ta dauki wato ta dauki nauyin mutane da sauransu wannan ba yanda ka iya ya horar da dutse ya rike wato kasa da kata jijjige baki daya wannan horarwa ce amma umarni da hani na dokoki na shari'a wannan ubangiji bai bata ba bai ba wato duwa wasu bai ba sama bai ba kasa ba sai ka kai tsammanin yayin da wato dutse ya tsinkayi wani irin wannan dokoki ka ce wai shi dole zai rijjige in bai rijjige ba ka ce wannan ayyuka bata gazgata ba a da ba ubangiji bai bashi ba ubangiji bai kallafa mushi da ba dole sai ya tadabbur wadannan abubuwan ba kai dan adam ne ake son yayin da ake baka dokoki kai a yanzu kai kuma wadannan dokoki na annabawa kai kuma ka tadabburo su kai ma kamar da shi ma dutse yayin da yake ganin ajabin na ubangiji babban wato ban al'amar ayoyi na ubangiji manya shi ma nan da nan sai zama ya rawrawa ya zama ya kidumu ya zama ma ya fado ko ya kike sai saboda tsaban koran ubangiji shi sa a wata ayan ubangiji yake fada ake fada ayat suratul hashr maka dazu law anzala hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah inda ubangiji shi ma ya bashi irin wannan dokotin wani umarni da hali dokoti na shari'a to da zaka samu dutse shi ma ya kike sai saboda tsaban koran ubangiji inda an sa masa to amma ba bashi ba ba bashi ba wata ayan ubangiji yana cewa walau anzalna hadha alqur'ana ala jabal la wannan walau anna qur'ana suyirat bihi jibal aw qut'at bihi al-ardh aw kullima bihi al-mauta bal illahu al-amru jami'a Allah ta'ala yana cewa inda dai daga cikin fasoyi da malamai suka yi malamai sun fasara guda biyu a wannan aya ayan farko ubangiji yana cewa inda wannan qur'ani din an sanya shi ne wato a sa masu wato duwar watsu ko kuma a sanya ɗan adam matattu su rinsu yi magana ko kuma a sanya ƙasa cikin ce ta tana ba da ƙoramu to inda akwai wani abin da za a sa wani abin karatu da yake zama doka in an sa wannan bayan ubangijin zai zama sun yi wannan abubuwa to wannan ƙur'ani shi ya cancanta a sama ka in a taura da injila za su sa haka ɗin amma ƙur'ani shi ya sa shi ya cancanta ya sanya dutse da yake ce ya sanya ƙasa ta kike ce wannan dokoki da aka sako mu Qur'ani aka sako mu kuma Qur'ani to wannan shine ya tantance a sama ka din so kaga wannan abin da yasa na kawo wannan duk wannan yana karin da maka cewa shi dutse ba a bashi wannan dokokin ba saboda idan ka karanta kaga bai samu wannan ba bai kike ce ba to wannan ba yana nuna cewa shi bai tsoron Allah ba a saboda shi da ba wannan ba a san ya shi tadabburin wannan abubuwan ba amma kuma ana samu daga cikin su wasu daga ciki ana samun wasu daga ciki su wasu suna hankaltar waɗannan abubuwa ubangiji ya kan sa musu wani hankali na tamizi kamar da imamu Nawawi ya faɗa ana samun wasu daga cikin duwar watsu duk da ubangiji baki ɗaya duwar watsu ne ya sanya musu iko na su tadabburi su hankalci hukuncin ubangiji ba ko kuma abin da ke da alaƙa da shari'ar ubangiji ko abin da ke da alaƙa da annabawan ubangiji amma wani lokaci ana samun wasu daga cikin duwar watsun kuma sai ubangiji ya jefa musu wannan fahimta din to idan an jefa musu kuma ana ganin wannan alama tare da su saboda haka wannan abubuwan da duwar wannan ke yi da daradin kansa ne suke yi tsabar koran Allah ta'ala ne ba wai saboda wai su ba wai matattun abubuwa ne da ba su da wato rai ba kafa akwai masu balaga wasu daga cikin ahlul lugha da yanzu suna kokarin cewa wannan aya ta yuridu an yaqaddafa aqama wannan irada din wannan wai isti'ara ce kawai tashbihi aka yi wato an kusanto da ma'ana ce a mu anan a wajen malamai ahlus sunna shi ne waɗannan abubuwan suna faruwa ne hakikani waɗannan abin da ubangiji ya ba da labari na cewa dutse yana kike shi tsoron ubangiji wannan yana faruwa ne saboda tsoron saboda shi ma akwai abin da yake da shi na irin nasa hankalin sannan kuma banda shi abinda yake da shi ne irin nasa hankalin ana iya samun kuma wani lokaci ma kaga doka ce da Ubangiji ya sauka a cikin Qur'ani Ubangiji ya kimsa masa fahimta fahimta irin ta dan adam wanda shi zai yi imani fiye da yanda shi dan adamin ya yi imani ba wannan an samu haka da dama a cikin sahihu Muslim hadisi na Sibak ibn Harb wanda yake rawaita daga Jabir ibn Samura yake rawaita daga manzon Allah yake bada labarin cewa tun lokacin kafin a aiko shi inni la a'rifu hadaran bi makka kana yusallimu alayya qabla an ub'atha wa inni la a'rifu la an yace ni na san akwai wani dutse a makka wanda da can yana yi min sallama kafin aiko ni ba in na zo wucewa yana cewa assalamu alaikum yana yi min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu ina iya gane inji Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wanzu wannan waya ga mu shaka ai kaga ba a kallafa masa dole sai ya fahimci manzon Allah ba amma ne yasa saboda Ubangiji shi kuma ya keɓanci wannan dutse da wata falala kuma ta musamman ba dole bane kuma kowace dutse kace sai ya zama yana da irin wannan amma dai Ubangiji yakan keɓe wasu daga ciki kaga suna da wata irin falala yanda dan adam ke riskan abubuwa shari'o'in Ubangiji yana banda sanin girman Ubangiji da suka yi to kuma yayin da suka ga wasu abubuwa da ke da alaka da shari'ar Ubangiji shikenan suka ga wato sun wato nuna alamar imani wannan islamin sai sai ne Hassan saboda Simak ibn Harb a banda wannan akwai hadisi da yazo a cikin as-sahih hadisi Abu Humayd as-Sa'idi da kuma hadisin Anas manzo ya ji yaki ya dawo da ya dawo sai da yazo Madina sai ce hadhihi qaba wa hadha uhud wa huwa jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu yake cewa wannan tsaibace wannan wato tsaiba yana daga cikin garin sunayen Madina yace wannan tsaibace sai yake cewa wannan kuma wato uhud ne uhud wannan dutse yana san mu muna san sa kaga wannan soyayya ba ba zaka ce wai wannan wani kuma tunda ma'ana ne ba manzo Allah yake yi ba a'a yana ga maka cewa Ubangiji yake banci dutsen uhud da wani wato falala da wata falala wanda shi wannan dutsen ya sa yana fahimta manzon Allah yana fahimta musulmai in kuma ya gafe yana jin dadi har ma gafe yana son Allah ta'ala da manzon sa yana kuma son wato musulmai baki daya banda wannan kuma akwai lokacin da manzon Allah ya hawo dutsen uhud ya rika wani jijigi haka manzon Allah a cikin as-sahih yake ce masa uhud fa inna ba alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidai wa shahidan yace tabbata ya kai uhud wanda ke saman ka shine annabin Allah da siddiqi da kuma wato wanda zasu zama wato sun samu shahada guda biyu ina nufin Abu Bakar ina nufin Umar da Uthman dan a lokacin su uku ne suke kan wato wannan dutse din to kaga wannan shi ma me ya wuce wa kaga ashe kaga dutse yana da Ubangiji na ya tusa masa wani hankali irin na dan adam yadda zai fahimci imani zai fahimci wato gardin shari'ar Ubangiji sannan kuma zai bada gaskiya idan ana bukatar a bada gaskiya banda shi akwai hadisi wannan sananne da muke karantawa a sira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da can kusan a farko al'amari yana hawa dutse in zai musu huduma to daga baya kuma sai aka ji aka masa wato minbari bayan a masa minbari sai ya je shikenan sai ya juya wajen wannan minbari din ya je zai huduma sai aka ji kawai wato shi wannan dutse yana kara wannan hadisi ya tabbatacce yana cikin as-sahih ya ce musannad Imam Ahmad a cikin sayyidi da ibn Khuzaimah yake sunan da sauransu ana cewa sai ya duka sautu ka sautu da isha yake cewa yana yin wani karaji kaman wato taguwa wacce take da ciki take karaji za ta yi a riwayar Anas yana cewa wato ka kuwari tau yana wani kara kaman wato wani bijimin sa da kara kaga wannan kara ba karaman kara ne ba a gaban sahabbai akai waɗannan abubuwa mazala sai da ya sako aka fahimci cewa dai wannan dutse hankalinsa ya tashi ne sai aka ga manzo Allah ya sanya hannunsa da albarka a wannan dutse din sai wannan sai aka sa fasakanat aka asirwa da yace fasakanat sai dutsen sai ya shuru kuma alama cewa wato ya fahimci cewa wato manzo Allah ne wato ya zama kusa da shi manzo Allah yake cewa inna hadha bakalan ma faqada min adh-dhikr yace wannan yayi kuka ne saboda abin da yake kewa na ambaton Ubangiji nake a wato a kansa kaga wato wannan shine abin da mu muke gaya ma wato wanda ba abokan zaman mu da wannan kasa ka iya cewa abokan hamayyar mu wanda su musu bin sunna ba in mun ce shi manzo Allah shi ma zaka so shi ne saboda Allah kaga anan ba kamar yanda wasu ke cewa tabbas soyayya manzo Allah soyayya ce wanda ke da alaka da bautan Ubangiji da haka ta haɗe da san Allah ita amma anan kaga soyayya ne tana da alaka ne da kuma Ubangiji anan ba ba wai mujarradin kawai wato manzo Allah ne anan ba ya abinda yasa yake kewa saboda abinda ake yi a wurin ba wai na'am kamar yadda mai ishiya ya faɗa wa annaka ba annal hajibu li waslihi haka ne amma kuma ba wai mujarradin soyayya ne saboda soyayya ita ba soyayya ce take tikewa zuwa ga soyayyan Allah da Allah shi ne wallahi tike zuwa ga san Allah din to wannan ita ce soyayya ko abin so san manzala da zaka yi shine wato idan mai tikewa da kai zuwa ga soyayyan Allah ta'ala ba wai kace kai ka san Allah saboda shi wanda Allah shi saboda shi wato dan Abdullahi ne ba wannan da bambanci ba in kace kana san manzala saboda shi dan Abdullahi ne saboda shi bakuri ne saboda shi bulare ne to wannan ba bambanci da soyayyan da kuma Abu Talib ke masa abdan shi bambanci Abu Talib shi ma aka gaina san sa to amma idan kace kai kana san Allah ne saboda Allah saboda shi ne yake hada ka da Allah in kaga soyayya kana yi mushi soyayya ce ta addini kuma to irin wannan soyayyan ce ake cewa ka so shi fiye da kake san kowa ba to wannan shine irin wannan soyayya shi wannan wato wannan shi dutse din yayi yake cewa laulan ahtabinu la hanna ila yawm alqiyama yace in ba dan na rungume shi ba da zai ci gaba da wato nuna wato halin din sa soyayyarsa da begen sa har zuwa ta shar kiyama ba wanda Allah ya lallashe shi sannan sai ya lallasu wannan misalansu na da yawa manzo Allah an samu wani lokaci wato wasu dabbobi sun yi magana a gaban sa wannan aka san abin da aka saba sani to amma me ya sanya ubangiji saboda ya danganta annabin sa saboda ya nuna muku cewa idan ku kun ki imani da manzo Allah to fa kada bakan lafiya biha qauman laysu biha kafiri ubangiji da nan akwai wasu mutane wanda su suka fice mushi ba in aka bar da zama laiku kadai to sun ishe su zama sun dalgata annabawa baki daya malaiku ko guda ɗaya ne imani da annabawa baki daya ya isa ga ya balle wato malaiku ne baki daya duka sun imani da Allah sun imani da kuma da annabawa da yake aikowa saboda haka idan aka samu daga cikin mutane wani annabi ko daga cikin annabawa wani ce shi bai da shi ba saboda kai ya wasa laifi ko abin da ya kama da wannan ko saboda baya san shi ko saboda wani wata wariyar launin fata da yake da shi to wannan ba zai rage annabin da komai ba saboda haka dai anan wato duwar wasu suka akan samu wani lokaci su tsaba koran ubangiji da suke da shi sai ga sun fadi ko sun kekkece saboda tsaba sanin girman ubangiji wannan alhashiya kamar yadda nace saboda wato sanin girman ubangiji wannan tsoro ne na ganin girma tsoro ne na ganin wato kwarje da haiba ba tsoro ne kawai na wato gujewa wani kekkece ko kuma kura idan ka gani ba shi yasa kuma anan ba kaga Allah ta'ala anan kaga cewa inna min al-hijarati yace min hala ma shaqqaqu min hala ma yahbidu min ha yarka cewa wanda ke da muku cewa ba kowa fitini ne ba a cikin duwar sun zuwa akwai wanda ubangiji ya zaba amma duka duwar duka sun ittifaqi wajen cewa dukkan su sun ittifaqi wajen tasbihi da cikin ubangiji wajen cewa kuma duk abin da ubangiji ya horar da su su yi aiki wannan aikin da ya horar da su su yi din to ba sa kin ba za ka taba samu rana wata ta ce ita ba ta fito ba ita kawai ta dan gaje za ta huta za ta dai hutu ba ta ba ita ba ubangiji bai bata wannan damar to amma kuma banda wannan abin da take yi din wanda ba dawa ba take dainawa ba to kuma akwai wani tadabburi na sanin girman ubangiji da ubangiji ya kimsa mata wanda duk yayin da taje ta gama wani zagaye da ubangiji ya kallafa mata to kuma zake wani sujjada zake wato ƙara tabbatar wa ubangiji da zake ƙara ba ubangiji jinjina da kuma sanin girman shi to wannan shi ne ake so muku ya hadamu ma muku ya ba wai kawai karka zama tsakaninka da ubangiji ya zama tsakaninka kana yi masa ne saboda kawai shi ya halice ka kadai to idan baka koma ka roki ubangiji saboda shi ya halice ka ba to wurin wala ka je ko ka ji ko kaso za a je wani dagajin da dole sai da ubangiji kadai zaka roka ka zama wato abdillahi ta'ala ba mu'abbad ba ka zama wanda yake bautan Allah da radin kansa da soyayya da kuma girmamawa ba wai saboda ubangiji ya mai shi bawa sai a tilas ko yana so ko baya so ba ubangiji ya riga mai da kai bawa a tilas ba yanda ka iya dole lokacin bacci kai bacci dole lokacin zagawa ya ka zaga dole lokacin kwanciya da yari yayi ka kwanta da yari wannan duka ba kai ne yanda ka iya dole kai bayan gida dole ka ci abinci wannan dole ba yanda ka iya wannan bauta ce da baka isa ka fita daga wannan bautar ba to wannan ba akan shi ake sanin bayin Allah na gari kuma ana sanin bayin Allah ne na gari yayin da kai din ka je karin gumi bautan ubangiji da soyayya da kuma kaskantar da kai khudu'an lillahi ta'ala wa ta'ziman lahu to ana ake sanin wato bayin ubangiji wannan kuma shine irin abin da shi wannan wanda wuri suka yi ba wai kawai mujarradin ubangiji ya horar da su ne kawai suka yi ba a'a akwai wata ma'ana ta girmamawa da sanin girman ubangiji da kuma kokarin da cewa su din ba za su iya fita daga wato ba su iya fita daga girmama ubangiji ba su din wato sun yi da cewa su na ubangiji ne kuma ba za su iya fita daga umarninsa ba to wannan shine ma'anar da ake son mu bayi mu zama mu dauka amma wato za a samu bayi da yawa, Ubangiji kamar yadda yake fada, mun kekashe, wato sun kekashe kamar wato yanda wato ake samun dutse kuma abin da ya hudu wato. Allah ta'ala ya kyauta. Wannan aya akwai waqafat, akwai abubuwan da ya kamata mu lura su na gani da lamarin zuciya. Kun san zuciya kamar yadda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, cewa inna fil jasadi mudghah idha salaha salaha al jasadu kullu wa idha fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Wannan yana daga cikin abinda in ta jaru ko komai ya jaru, ita ce shugaban kasa baki da a cikin ka. Saboda haka dole mu riƙa kulawa da gyaran zuciyarmu, babu kuma abin da jima da mai yake sanya mutum ya samu gyaran zuciya. Irin wato ya zama duk abin da ya je ya koya kar ya zama ya koye shi kawai a baki. Mu galibi yanzu mu ciwo mu kenan, za ka ga idan tarin ma'lumat ne, wasu ƴan bayanai muna da su, ai an ce idan aka kaza Ubangiji sa'a kaza, Ubangiji yana amsa addu'a sa'a kaza, in kai wato shafa idan wuti ga ladan ka ga kaza, duk mun yi wannan. Amma a cikin mu suwaye Ubangiji ya zaɓa liman da'iman suna yi. Wannan shine abin da malamai ke cewa ittiba'u da ilmi al'amal, aikin da ka je ka koyo, wato ilimin da ka je ka koyo ka bi shi da aiki. To wannan galibi duk wanda ka same shi ko da ya sani amma ya take baya amfani da iliminsa, ko ga zuciyarsa halalla ce, za ka ga ku samu baya aiki, baya aiki ko kuma yana aiki ba yanda Ubangiji yake so ba. Ko ƴan wuta ku duba ku gani yayin da suka shiga wuta, cewa suke law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, yake cewa inda wato mun yi aiki da jinmu, wannan shine abin da suke manna sabau din, naqilu mun yi aiki da fahimtar da muka yi, ba wai fahimta kadai ba, mun yi aiki da fahimta. Saboda haka dole ya zama idan kana son zuciya ta gyaru, to dole ka bi shi da aiki. Babu abin da yake jawo zuciya ta zama tara warawa ta mai da lamari zuwa ga Ubangiji, ka samu imani irin bautar Allah. Inna salatan ha'an fahsha'i wal munkar, albasha da munkari, mutukar ka ga mutum yana albasha da munkari, wasu abubuwa ya kinenawa, to ya je ya tumuci zuciyarsa, ya kuma je ya tumuci aikinsa da yake tsakaninsa da Ubangiji. Wataƙila yana yin wannan aikin bayan da Ubangiji yake so ya yi ba, wataƙila yana aikin hankalinsa na wani waje, wataƙila yana aikin wato babu cikakken wato halittar zuciya baki ɗaya. Shi ne za ka samu duk wanda za ka ga a cikin wannan al'umma, ko daga cikin kafirai ko a cikin musulmai zuciyarsu ta ƙeƙashe, za ka je ka same su wato zuciyar ta ƙeƙashe saboda barin aiki. Wannan Yahudawa ku duba ku gani, ai ban ma abin sai zuciyar ta ƙeƙashe, shi ta'anuki da suke ma annabawa, da kuma an ce ku je ku yi sai ba za su yi ba, je ku yi sai an ce ba za su yi ba, je ku yi kaza abu ne mai sauki amma ba za su yi ba. To wa ce wannan al'umma haka za ka ga ana samu, ko ma wato su wato jikokinsu na yanzu, kawai suka duba yanayin Isra'ila, wannan abin da suke ma Falastinawa, aka kasa inda suna rike littafinsu da gaske, ko da littafin ma da yake an ci canza shi, balle ma da za ka ce ma su koma ma Allah ta'ala shi ɗaya, babu yanda za a yi ka ce wai kai ka yarda ka halatta ma kanka rayuwa, amma su wasu mutane ka yarda ka dinga sa musu bambai, ana haihuwa ganin ko asali ta san garin ba naka ba, ana kuma haihuwarsu wani lokaci ma ka saboda wato makaman ƙalilangi da ka je ka sa musu, ana haihuwar mutane ba da yanda ake bukata ba. Ba ka rayuwa baki da kuma ka ce wai kai zuciyarka ba ta gama komai, kuma ka ce lafiya lau kake tsakaninka da Ubangiji, ai wannan ba zai yi ba. Alhali waɗannan mutane ma su ne wato raunana, ba su ne suka fara ba. Ko haka zalika abin da zaka su Turawa yanzu suna yi ba, musamman wanda ba su da ƙarfi, mu ba ƴan fata da sauransu, za ka ga abubuwan makice da zaka suna ana bada labarin suna yi mana a magungunan mu, a wasu abubuwa da suke shigo mana da shi, wanda zaka ga duk kusan haka zaka ga ana ta faɗa, ko kuma kawai haka nan kawai babu laifin sama babu na ƙasa, kawai a je a ce kawai a ta da rigima a gari kaza. Wannan ya zama wani ado tsakanin Turawa, wanda da zuciyar shi da ke rike idan haka, wannan dinan na lokacin da al'umma suka zama wato zuciyar sa ke kashe sun ba dutse, akwai wato bincike da zaka je ka gani ana fito da su a yanzu, ana cewa wasu daga cikin cututtukan da gangan aka zo aka sa ya mutane a lokacin ga maganin vaccine din ana da ita, suka ce a bari kawai sai an ga cutar ta kai inda ta kai tukuna, akan wasu dai akan baka fata da suka kama su a matsayin bayi, wataƙila wasu sun ga sun san irin wannan tarihi da suna kai wannan abin da zaka mamaki, babu morality baki da to ba yanda za a ga mutane sun rasa morality baki da sai abin da sun rasa morality sai sun yi wato ban kwana da abin da Ubangiji ya sanya a zan kasa. Ubangiji ya ce a sallah, wannan sallahi da muke yi da azumi da waye zaka ga wani zai raka mai ba zai fahimci komai ba, me yasa ake yin su? To wannan su suke rike zuciyarka kai, wannan abubuwan da kake shi suke ba abin da ke rike zuciyarka. In kuma ka ga mutum ya zama ya kekashe ya maida wata sabon Allah kamar shan ruwa, to ka je ka gani za ka ga ko da yana abota Allah ka tambaye shi ya zaka fi sabilillahi, za ka ga wato zuciyar nasu ta sata ba halittacciya ce tsakanin da Ubangiji ba. Wannan shi ne abin da wato maza Allah ya faɗa cikin hadisi da ya zo a cikin sahih Muslim, hadisin Rabi'i ibn Khirash daga Hudhayfa ibn Yaman, yadda wannan hadisi yana magana akan alkitan la'amma ce, amma za mu iya amfani da wannan hadisin akan har wasu abubuwa da suka shafi mu kanmu. Hudhayfa yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, laji maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tubarabu alfitan wa ala alqulub kal hasir yu'udan 'udan, fukati yu'udan 'udan fukati ya'udan 'udan, duka an faɗe shi. Maza Allah yake cewa za a dinga bujar da fitina kamar wata tabarma wacce take wato audan da audan za ta daga dawowa lokaci bayan lokaci, wannan fitina za ta daga dawowa. Audan audan wato shine wato kamar wato tabarman kaba kusa ai saki ce, wato kamar wato zara 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 za a dinga wato sanya ma zuciya irin wannan fitintunu din. Fa ayu qalbin ashrabaha nukita fihi nuktatun sawda, duk wanda yaje ya kamfatin makashi fitina, duk wata zuciya da take kan fitan makanta fitina, sai a ji ayi dugo dugo baki a cikin wannan zuciya da. Wa ayu qalbin ankaraha, ko wata zuciya ta je ta ga fitina din, ta ga wani sharri, sai ta zama ta ce wannan abin ba daidai bane, ba zan yi ba. Nukita fihi nuktatun bayda, sai shikenan sai ayi wani dugo farin dugo a cikin wannan zuciya da, hatta tasira ala alaqal bayni, sai ya zama wato ya zama zuciyar ya zama kamar zuciyar mutane guda biyu. Zuciyar mu na farko shine ala abyad mithl as-safa, zai zama wato zuciya farakan kamar wani dan daurin dutse wanda baya barin dauda, irin dutsen nan wanda yake shi ba shi wato a misirisiri ne wanda duk wani abin da ya haure ya san ya sauka. To irin dutsen mutumin kirki haka ya zama, ba za ka bar ruhu fitina ma da mata samawati wal ard, ba za ka taba samu fitina ta zama ta fitine shi ba, ta fitar da shi ba. Wal akharu mirdadan kal kudi mutakhiyal, yace shi kuma dayan wanda shi duk inda ya ga fitina sai da shi mummunan zuciya ce da shi, kamar wato wani kifaffen kofi ne baki irin la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkar, ka san dai kofi ka kifa shi mai wukan ka sa shi ta inda zai diba ruwan, sai ka kifa shi ta inda ba zai diba ruwan ba, sai na wato zai ruwa zai shiga, ba zai shiga ba. La ya'rifu ma'rufa, duk abin da ya ga alkhairi ba zai fahimci alkhairi ba, wa la yunkiru munkar, kuma duk abin da ya ga sharri zai ga shi wani abin ba kamar wani matsa mushi da ayi a bashi abin ya kayan sa. To wannan shine wato abin da zuciya wacce take ta kekashe take wato samun kanta a ciki. Kekashewar zuciya malamai da yawa sun yi magana akan abinda ke kawo kekashewar zuciya, amma dai jima'a ɗinta shine na ce aiki, barin aiki, mutum ya bar aiki dokokin da Ubangiji ya sanya a ban ƙasa, to wannan shine zai jawo masa kekashewar zuciya baki ɗaya. Duk wani abu da ya gani na alkhairi to zai gane ba, duk wani abu da ya gani na sharri to zai ga wato shi wannan sharri ya fi masa, kuma mutum ya kalli kansa. Za ka ga wani yana faɗan cewa shi wallahi yayin da yake kanta kuɗa ne kansa ciwo yake yi, yayin da yake aiki alkhairi shi kansa ciwo yake yi, amma yayin ya ba fahimci cewa yayin da yake zina ko yake wato shan kayan barasa ko yake kaza, wanda da yawa haka za ku suna bugo mana suna faɗa, wai cewa yayin da yake yin wani abu wani aikin banza aikin badala ne sai dai ya fi jin daɗi. To wannan yana nuna maka zuciyar ce a baibai, zuciyar ce ta riga ta rikice baki ɗaya. To kuma mu kanmu amfanin a karanta ayoyi irin waɗannan ayoyin Qur'ani shine mu kanmu ringa halarto da wato darussa manya daga cikin ire-iren waɗannan kekashewar zuciya a cikin al'umma guma. A cikin al'umma ta Hausa akwai abubuwa dama da zaka gani, ko dai a cikin tabaka cikin matakaiya na wanda suke shugabanni, kuma mu da muke mabiya mu kanmu wawa wai wasa kune ba, ana samun abubuwa da dama wanda zaka ga wanda alamu ne ke nuna cewa zuciyar ba daidai take ba. Na tabbatar abinda a yanzu ga al'umma sun maida shi kamar ba komi ba, to ne yana cewa al'umma duk mun zama mun ma kanmu wato muna da bukatun gyara. Ka duba da yan siyasa yanzu a yanzu suke yi, za a ga kusan dukiya ce, an riga sun cewa dukiya ce ba ta al'umma ba, amma kuma bai maimakon su yi aikin al'umma din sai ya zama kuma suna kare martabar muradin fatin su, muradin fati ba. Za a ga shi wancan wancan shugaba sai a dauko wasu dukiyoyi a bashi, saboda ana sai dawo ya koma fatin da nake yi, bari ya je ya koma fatin da nake, bari ya ba shi kuɗi. Shi wannan dukiyar ka san ba ka ba shi ne saboda wani lokacin da aka wura ban ƙasa fasantin ɗin shi ya kasance a ba shi wannan fasantin ba, ka ba shi ne kawai saboda kawai ya dawo fatin ka. Wani bayan da za a yi ka ce mishi wannan wato kusurwa ce ƙwarai da gaske, ina za a je da irin wannan ɗabi'a da ɗan siyasa da cikinsu a ciki abinda ku san ba da haƙƙi kuke bayarwa ba ku je ku ba wani kuma saboda muradin ku saboda kawai fatin ku kaga wannan yana ƙara nuna maka yadda al'umma ta zama ta tsinci kanta wato a yanayin kusuwa sosan da zuciya ta ƙeƙa shi banda wannan kuma shine wato sai a rishwa rashawa yadda zama ta kowace yanayi kowane yanayi ta riga ta sada cikin al'umma kuma wani abu ne da baka mamaki ba a ganin komai yanzu wani abu ne kai kake bukata a inda kake aiki kai din dan su ne kai mu ce ka ce wai za ka je finance a baka pencil ko wani abu wallahi sai wani ce wai ka bada kudi in kana so yanzu nan ko bacci yake zai zo ya kawo maka kana a kawai zai ba ma sai ka zo ba zai turo maka shi kawai soft copy din amma idan hakkin ka ne ba zai baka ba sai ka bada rashawa wani wannan amir shi wai kawai dan wannan na siga zaka bashi kawai zaka bashi ne kawai na shan mai wannan a canza wato tuwo da ruwa shinkafa wannan ko abin da zai baka mamaki kuma wai babu daga babu sama babu tsakiya babu na kasa wallahi da haka muke yi saboda yanzu in ka ce su manyan su suke wannan abu to me yasa kuma kasa suke yi su ma in kana son ka ga yanda muke fama da rashawa ana fama da azumi je ka titi ka je wani mai tsananin titi ya kama kansa gani abin da yake bukata wai dai yin zai ci ne wai amma ta hanyar rashawa haba al'umma na za mu kai kanmu haka na za mu kai kanmu ai dole a rinka samu jama'a kaga adadin da haihuwan tuntunin yara yuyu saboda ka je ka ba su wani abin da ba daidai ba abin da zaka sha ruwa ka je ka dauko abin da ke ba daidai ka ba su wannan haka muke fa ba maganar siyasa ba haka muke har bangaren rayuwar baki da wai kowa ya ziyara ga ya maida cin rashawa da wani abin da yake amma sai ba da sunna mazala yana bada labarin cewa duk wani wanda hatta tautukan za ga wani lokaci kawai kaga mutum wai bai taba baka kyauta ba sai lokaci da ji an maka wani karin girma an baka wani office sai ka je ka koma gida kawai sai ka ga wato an kai maka wasu kaji guda biyu ko uku daga gidan waye ne ai an ce dai ana tira kan munna an baka sabon account mai kaza wallahi kallahi wannan abun ne fasadi ne kwarai da gaske magana ya cewa hadayil ummal ghulul wannan ke tsika yake ba ma'aikata wannan gululi ne ha'inci ne magana kuma zaka dage ita afala yan kunu fi baiti abihi aw baiti ummiha ta yunzar ayu la ilahi amla kaje ka zauna gidan ku daga ganin za a baka ko kace ga yanzu ka zira hakura ne wannan abun da kuka bani da na ajimu kayan ku za ka ƙara ganin kowa ba za ka ƙara ganin kowa ba ai wato wanda suka taba yanzu siyasa ba ta yi da su ka je ka tambaye su ka ji labari da ta sun fito kasu fito mutane da wani a maginar su yanzu sun fito kuma su waye babu saboda mu ma ka ba al'umma wani ruwa al'umma ce wacce take fasadi da yayawa cikin mu fasadi yayawa kuma duk wannan yana nuna kusuwa ce ta zuciya me ya alaka ce da wannan kaga inda muna jin cewa wannan abinda muke karantawa muna aiki da shi muna samun wato zuciya ta karye baki daya ai ba zan yi wani abubuwan ba to da ya za mu ce kuma muna bukatar wato canji amma kuma ana samun irin waɗannan abubuwa tare da mu kanmu ai ba za a samu haka ba za a samu ba a banda wannan ka duba ka ga yanda wannan al'umma ta zama a baki kashewar zuciya ya zama muna wato wasu daga cikin mu kawai suna ciniki da rayuka al'umma waje ne kawai sai ka gani kawai waje kawai a ce ai in ka je kana tambayan asalin wanda suka san garin yanda ya abubuwa suke ka ce ai kaza da kaza da kwayoyi ake sayarwa ai manyan dilolin wayan da wani ne ya kan yi wani babba a gani can da ana kin nafi ana kenan ana waye ana waye ana waye ai wayan da su ne su suke kawo ba makama wato al-tijar bil amri wal istiqrar kuma ya zama kuma yadda ke zama hanyar neman kasuwa kuma mutanenka danginka kai su kake kashewa su turawa sun muku waye kuma su kashe nasu su sun ma jin gidansu baki da sun ba gidansu fenti sun je sun yi wani tsauni manya in ka je ma zaka da ka je kai da zaran wai zaka je kai wani vacation na karshen shekara can zaka je saboda ka ji dadi ka ci ka cin amma kai garin ka zo ga sun zo sun zaka ka ta sabu mambai ana mutuwa haka sun tsaba ke kashe zuciya wannan duk abu ne jawo shine rashin aiki da ilimin da ake gaya mana ba shi baka ce wannan abuwan wato al'ithmu ma haka fi nafsika wa kaita an yaqili alaihi an-nas ba shi baka ce wannan abuwan wai dubun san wai ba laifi ne ba kowa san laifi ne wallahi zuciya ce ka lallace zuciya ce har ta saba wannan shine babban wato lamarin wato ga'ira ta na saban Allah in dai ka saba saban Allah to sai ya zama wallahi idan cin nama dan adam kake da kana jin tsibin jinka tashi sai ka koma daga baya kana jin cin shi kamar kana cin naman sa haka za ka koma tsabar wato yanayin yadda muka tsinci kanmu a wannan kasa kenan sannan da yanayin karancin tarbiyya matasa yanzu duk babu tarbiyya duk wani girman ka in ka je kai magana wani matashi zai zo ya ce maka makamci ne kawai an ce shi duk girmanka zuciyar kuma ta ke kashi yana cewa wannan abin da ke mawo shi cikan ma zamantowa da ka sake zuciya ta ke kashi kenan ba wani wanda mafaɗi zai gaya mana mu ji sannan kuma idan mun yi laifin ba za mu ji cewa muna da wani guilty conscience ba laifi mun yi ba za mu ji cewa mun yi laifin da muka yi laifi ne ba mun raina kowa to kaga wannan duk yana daga cikin abin da wato abin da malamai suke magana cewa dole suna daga cikin mabahir wanda a ƙasan na ɗan haska mana ne saboda mun ma mu je mu gyara kanmu karin mu dinga cewa wane wane dindin shugabanni suka ja mana wannan waye mu ma da muka yi wajen gyaran al'umma me aka yi wajen gyaran al'umma ka duba gani yanzu yadda ana ji ana gani an san ba daidai ne ba abubuwan da suke faruwa a Turai amma jama'a duk sun mai da hankali duk sun riƙe hannunsu kowa bai san ɗan mataki kowa yanda kake ɗaukan mataki sai ga ana zo ana gaya maka a sake ka ba alƙali ba kasi biyo ka gida kasi maka kaza kasi maka kaza wato ka wai yana ɗautar da kai amma shi bai san cewa wannan abin da yake shiru da ake yi baki ɗaya bishe jawo ne kamar da na faɗa da har yanzu mutane kirki su suka fi yawa wannan yaran da suke dawo mutane ba su da yawa in ka kwanta da yawan wanda ba ta yi ƙarfin ku suka fi ko kwandi ni a cikin rai ba rai ɗaya ne a cikin ku rai ɗaya ne a cikin su ba rai ɗaya ne a cikin su rai ɗaya ne a cikin ku ku dan wani kiku gani kai tsawa in ku kai ku ce kawai wanda sake zuwa a gwanku ba mai ƙara zuwa ba mai ƙara zuwa wannan abubuwan wallahi duk an bari duk an bari ne Allah ta'ala ya kawo mana yanayi da kuma kamar da na sha faɗa al'umma suka ce za su bari wai sai shugabanni za su yi ƴan siyasa ba fa za su yi ba ɗan siyasa ko kwalta hugu ya yi to wata maslaha su ce ku gaya min ko maslahar da yake da shi wajen kun kashe kanku ya da maslaha ya da ciwon kai da shi sai dan iya tambayi in a ja mashi wa'azi ya dan ji tambayi amma in dai a ɗabi'a ce da aka sani na taku ka san waɗannan su bai su damu ba wannan wanda ban aje an tsaura bunki za ka ga ma su ɗan daba su suke ɗaukar nauyin su irin wannan ne zaka ce fadili irin wannan ka ce wai shi zai yi maka jara dole ku da ku saboda haka ina ƙara jaddadawa duk ku ya wuce dan lokan gaba ni fa sai na faɗa ku mutanen gidan nan mutanen gidan nan dattawan gidan nan nauyi ne ke kanku mu nauyin da Allah ta'ala ya sanya wani kida magaya muku ku kuma nauyin da Allah ta'ala ya sanya muku kuna da dama akwai masu dama maki iri a cikin ku to a je a ɗan mataki a je a nufa sai da mutane a je a gamsar da mutane a ɗan matakin da ya kamata a ɗauka ku ne ma banja sai wanda sai irin ku irin ku to ku je a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka a yi ba kowa tsawa tsawa nuna da ke ɗaure mai yaron da gindi a masa tsawa a ce sai dai ka tashi ko dai ka bi yadda muke bukata dokar da muka sa ko ka tashi wannan shine wato ulu baqiyatin hauna an fasada fil ardh wato su wanda suke zama tsaro ga wannan al'umma din a dauki mataki a hada al'umma wato a raba al'umma daga halin firgici kar mu je mu shiga sauran yanda sauran mura da suka shiga Kano ana an taya bani Kano aka ce me yasa Kano har yanzu akwai aminci akwai kaza sai an ga kamar za a tafashe sai a ga aminci ya dawo tabbata akwai mutanen kirki to amma dai lallai wato mu ce za mu yi masarare ma waɗannan abubuwan mu ce ba za mu ɗan mataki ba to wani yana daga cikin abubuwa wanda bai kamata ne ba Qur'ani da Sunna amfanin karanta su shine ya zama mun sami wato rayuwa a cikin al'umma rayuwa kuma shine mu riƙa yin aiki da ilimin mu Allah ta'ala shi kansa shi yasa ya kira Qur'ani da ruhan wa kadhalika anzalna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ce ruhan min amrina wanda da shi ake samu rayuwa sadaka rayuwa kuma shine mai aiki da wannan rayuwar da Ubangiji ya sanya wanda in ba dan shi ba da mu zama mun mutu Allah ta'ala ya sanya ya kawo mana aminci a wannan ƙasa Allah ta'ala ya sanya zuciyar mu baki ɗaya ta zama ta rawa ta dawo hayyacin ta ta zama abin da take yi shine abin da Allah ta'ala yake so ya yarda da shi ina ganin yanayin lokaci ya riga yi abin da muka tafi Allah ba mu lada abin da muka sallata Allah ya fi mana subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh